الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. أولا يمشينا رانر أشرين دا بوكي قوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا داري حدود ثلاثين دا ترى ود تيدي دي دران الرشاش دا قوات قوم شابيو شكرا تدبو بيو دا قوم شابو فيتني لادية يو إن شاء الله دا متاشي درسينا قوم شابير أتشكين كراتم من تفسير القرآن دميكي أولنا مسلا كيني البركان الفرقان a cikin su muna cikin su zamu tashi aya ta 91 a cikin suratul an'am. Na'am.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi idh qalu ma anzalallahu 'ala basharin. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا
Allah ta'ala yake wa ma qadarullaha haqqa qadri, basu girmama Allah ba yanda ya cancanta a girmama shi, ko kuma a ce basu kaddara Allah ba kaddarawa sa ta gaskiya. Id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay, yayin da suka ce Allah bai saukar ma wani mutum wani abu ba ko menene. Qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa, ce ne musu wane ne ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi. Nuran, shi wannan littafi halin kasancewarsa haske ne. Wa hudan linnas, kuma shiriya ne ga mutane da suke su ne Yahudawa. Taj'alunahu qaratis, kuna sanya shi wato takardu. Tubdunaha, kuna bayyana abin da kuke so ku bayyana. Wato khufuna kathira, kuma kuna ɓoye da yawa. Wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum, kuma wane ne ya sanar da ku abin da ba aka sanar da ku abin da ba ku sani ba, ku la'alaku wala iyayenku. To idan ba su baka ansa ba, ya Rasulullah, qulillah, ce ne musu Allah ne. Wato Allah ne ya saukar da littafin da aka ba mu Musa, kuma Allah ne ya sanar shi ku abin da ba ku sani ba da ku da iyayenku. Thumma zarhum fi khawdihim yal'abun, sannan ka kyale su ka rabu da su suna wasanni a cikin wato kutsawarsu a cikin barna, wato a cikin batsuninsu, wato a cikin izgilinsu da suke yi da ayoyin Allah, kyale su su ta yi suna wannan wasan, kakkabi su kakka damu da su. Wannan ayar atsafi ce a kan cewar wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa alhaq, kuma uban kuma mutanenka sun karyata da alqur'ani alhali kuma shi gaskiya ne. To sai kuma Allah ya ce kuma ma qadarullah, basu girmama. Ana fassara wannan ma qadarullah da cewa ma azzamullaha haqqa ta'zimihi, ko kuma ma arafullaha haqqa ma'rifati. Ma'ana biyu ake bayarwa, basu girmama Allah ba yanda ya cancanta a girmama shi, ko kuma basu san Allah ba yanda ya cancanta a san shi. Wato basu san Allah ba sani na gaskiya, yani haqqa qadarihi ay ma qadarullaha qadrahu alhaq, أي ما عرف الله معرفته الحق بسان الله با سنن سا ونده يكي نغسيا يا عند سكفت ونن مغانا ومن ونده زيكي الله بي سوكر ده ونه لتاتي با أكون ونه ده جتكي متاني تو ونن واتو بي باما الله جرمان دي داكي بشي با ونده يكي نونك واتو تايا يا زائي الله دي هالي تشمتو ya ba shi duk abin da yake bukata hatta aswaki da zai goge baki da shi da Allah ya tashi halatta masa aswaki sai aswaki wanda yake zai masa maganin cutar baki shine aswakin arak wanda in kai aswaki da shi zai maka maganin cutar baki duk ya kula da kai akan irin wannan yayi azarqatsi a ararratsi wanda mace za ta sha ya sa nononta ya taho da yawa irin kananan abubuwa a ce duk Allah ya kula da shi ya baka sannan abinda zai sanya shi ka san me yake nema daga wajenka me yasa ya halicce ka me zakai anan me yake so me baya so kace Allah bai yi wannan ba wanda yayi ma Allah haka ya ga girman Allah ko bai ga girman Allah ba bai ga girman Allah ba domin Allah da ya baka duk abinda kake bukata sannan kace Allah bai shiryar da kai ba wannan wato rashin bama Allah girman sa ne inda ya cancanci a bashi girman sa domin Allah muqtada abinda rahamar Allah take hukuntawa idan Allah ya yi mana rahama kan abinda yake amfanin mu a nan duniya ne to Allah zai hana mana rahama da za ta hana mu amfani na dindindin shi ranar lahira rayuwar nan fa gabaki ɗayan ta fa idan mun fa dade fa a cikin duniyar nan in mun dade fa in Allah ya yi mu tsawon rai shekara 100 ce karni to gabaki ɗaya tashin alkiyawa fa da za a tashi ayi a gaban Allah za a yi za a tsaya ne a rana wadda take miqdarin shekara 50 sannan abinda zai faru wannan abinda zai mana maganin wannan abinda zai fitar da mu daga damuwar wannan a ce Allah bai kula da mu ba anas amma ya kula da mu akan shekara 100 akan abinda zai samu gare mu a shekara 50 Allah bai kula da mu ba wannan ba a san Allah ba duk wanda ya haka bai san Allah ba kuma ballantana ka ce Allah ya baka magana amma kuma Allah bai yi magana da wanda daga cikin halittarsa ba bayan kuma ya ce yayi in har yasa kai za ka yi magana ka faɗa abin da ke cikin zuciyarka ka faɗa abin da kake so da abin da baka so to duk abin da kuma kana ganin wannan kamala ce abin da ya fifita ka kenan akan bobayi sune dabbobi al-ajamawat haka ma ake kiransu al-ajamawat baibayi waɗanda suke ba sa iya faɗan abin da yake damun su jaki da saniya da raƙumi da sauransu ka fifita akan su saboda kana da sifar zance amma ka ce shi kuma Allah bai zance da wani daga cikin zababbun halittarsa ba haka karyata wannan har ku yi wannan magana ku ce ma anzalallahu ala zakarin min shay Allah bai saukar ma wani mutum ba wani abu to shi ne sai Allah ya musu raddi ya ce qul man ate musu raddi da abin da yake ba za su ba su da ba abin da za su yi dole su tabbatar da shi waye ya saukar da littafin da aka ba mu Musa me yasa nan bai faɗi littafin da aka ba mu Annabi Ibrahim ba so da littafin Annabi Ibrahim ai ba su san shi ba in ma masu ilimi daga cikin su waɗansu sun sani suna da labari sun samu ne daga wajen ahlul kitab to ba gar ahlul kitab din ba da suke ganin su suna makwabtaka da su kullun suna zuwa musu Makka daga Madina sune Yahudawa shi wannan littafi wanda yake suna tare da shi suna karatun sa a cikin wurin bautar su kuma suna tinkaho da shi akan waɗanda suke su ba a ba su littafi ba suna kiransu ummiyuna ma'ana ba sa karanta wani littafi da Allah ya saukar daga sama su kuma suna kiran kansu ahlul kitab waɗanda suke da littafin da Allah ya saukar to waye ya ba su littafi su waɗannan wanda kun san su waye ba mu Musa littafi to kaga ba su da makawa abinda za su ce kenan abin nan ga masu lokacin da muka yi karatun mantsin a cikin taqribul usul kun ji ake idan aka kawo kulliya saliba in ka kawo kulliya saliba to za ka rusa ta in ka kawo juz'iyya mujiba guda daya nace ce kulliya saliba anan suka ce Allah bai so kadda wani littafi ga kowa ba ka kusun kore ko duk wani littafi Allah bai so kadda shi ba kowane ne shi Allah bai so kan masa littafi ba to dimi zaka rusa wannan magana in ka samu littafi guda daya da aka saukar ga daya daga cikin mutane ka rusa maganar su ko ko ba haka ba shine ake cewa al kulliya saliba naqiduha juz'iyya mujiba wannan duk masu lissafi sun sani idan kai equation wanda idan kai theory kace gashi wannan theory din haka ne ka kore shi in ka samu guda daya wanda ya faɗa to theory din ka ya rushe ko ba haka ba al-safi to shine wannan kun ga wato al-Qur'ani haka yake al-Qur'ani fahimtar ta tafiya da ingantacciyar fahimtar hankali da wannan hukunci ne na hankali kan cewa an kulliya saliba naqiduha al-wato al-juz'iyya al-mujiba hukunci ne na hankali wanda yake ba wanda duk yace ba haka bane to shine ba shi da hankali to shine wannan Allah madaukakin sarki sai ya kawo juz'iyya mujiba guda daya ba sai an kawo duk littafin da Allah ya saukar ba littafi ɗaya ya isa ya rusa maganar su domin abinda suka ce babu wani littafi da Allah ya saukar kowanne ne domin shine ma'anar ma anzalallahu ala basharin kun ga wannan nakira ce ala basharin fi siyaqin nafi Allah bai saukar ma wani mutum ba kowanne ne min shay'in wala abu ko menene shine maganar da suka faɗa ba babu wani mutum da Allah ya saukar ma wani abu kuma ko menene wannan abu Allah bai saukar ma kowa komai ba to sai Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qul tare da cewa duk abin da ke cikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam an umarce shi da ya karanta ma mutane amma abin da ake ihtimani da shi ake himmatuwa da shi ake ganin muhimmancin sa sai a ce ga ya musu ce ne to waye saukar da littafin da Musa ya zo da shi annabi Musa sananne ne ba sai an ga musu sun je suna tambayar Yahudawa wane ne Musa ko suna tambayar wata kabilar Larabawa wane ne Musa sun san shi sai sa kawai aka fada waye ya saukar da littafin da Musa ya zo da shi taj'alunahu kaga ana tambayar su mushrikai ne ko amma sai aka ce taj'alunahu kuna sanya shi kamar kan cewa su Yahudawa su mushrikai su ne suke sanya shi qaratis bayan kuma alhali Yahudawa ne suke yi sai ake fadan su ake cewa taj'alunahu ku sababin wato iyyaki a ani wasma'i ya jara ke nake gaya ma amma ke wanda nake nufi ki saurara ki wato ku mushrikai ake gaya ma magana amma ku Yahudawa ku ake gaya ma wannan ya daga cikin dalilan da yasa ake karfafa waɗansu malamai kamar Ibn Ashur cikin malaman tafsiri yake karfafa cewa wannan surar ta sauka ne a ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka makkiya ce to a ƙarshen shekarunsa na Makka lokacin mutanen Madina sun fara zuwa suna shiga addinin musulunci saboda haka Yahudawa sun zo suna nuna ma mutanen Makka kar ku damu wannan addinin ƙarya ne wannan abinda suke faɗa abinda yake faɗa ƙarya ne abinda yake da'awa cewar ai ambatonsa yana cikin littafin mu ba haka bane shi yasa kun ga kamar a can a farkon surar mun yi alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladina khasiru anfusahum fahum la yu'minun saboda an soma haduwa tsakanin musulmi tsakanin wato Yahuda sun soma haduwa da Larabawa mushrikai suna karfafa su akan kafirci to shi sai Allah ya ce taj'alunahu qarati ku Yahudawa kuna sanya wannan littafi qarati alqirtas kamar yadda mai gabata a farkon surar nan shine takadda ko kuma abun rubutu sawa'un takadda ne ko fata ce ko kuma abun da yake tsakanin fata da takadda wanda ake ce masa papyrus wanda yawanci shine dai abun rubutu kuna sanya shi wato qaratis takaddu daban-daban tubudunaha kuna bayyana abin da kuka so daga ciki kamar an batance suna bayyana hukuncin asabar za su bayyana su gaya ma Larabawa mu ranar asabar ba ma aiki mu ranar asabar ba ma su ba ma kulla wata harka dan sun so su bayyana din wa tukhfuna kathira amma kuna boye da yawa kamar sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hukunce-hukuncen da suka saba duk suna ɓoɓoyewa da suka san da musulunci ya zo musu da saɓaninsa duk suna ɓoɓoyewa to Allah madaukakin sarki ya shine wato funa kafiran kuma kuna boye da yawa wannan ya nuna kan cewar abinda yahudawa suke boyewa yafi abinda suke bayyana ma larabawa domin da za su bayyana abubuwan da duk suka boye da babu abinda za su illa su ce ai wannan mun imani to shi yasa sai suke boye da yawa daga ciki kuma wa ulimtum ma lam ta'lamu kuma an sanar da ku abinda ba ku kasance kun sani ba da ku da iyayenku shine ilimin da Allah ya ba su a cikin at-taura waye ya ba ku wannan ilimin ko kuma yana zai iya daukan ma'anar alqur'ani da yake saukowa yana sanar da ku abinda ba ku sani ba da ku da iyayenku shine irin abinda Allah yake gaya musu a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani na abinda yake ba su sani ba suke ta rigima akai inna hadhal qur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthara alladhi hum fihi yakhtalifun wannan alqur'ani yana zanta ma yana kissanta ma bani isra'il mafi yawan abinda suka kasance suna sabawa a cikin sa to kaga abinda ba su da ilimi ne shi yasa suke sabani to alqur'ani sai zo ya ga musu gashi daki daki waye yayi wannan wadansu sun ce a cikin sababin saukar wannan ayar wato yahudawa ne wanda daga cikin malaman yahudawa ne wanda ake ce masa Malik ibn Sayyid al-Yahudi al-Qara'a wato al-Qurabi daga kabilar Banu Qurayza yazo yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam ko mutum ne mai kiba sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito don hadisi ne mursal sai aka ruwaito Sa'id ibn Jubair ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko Sa'id ibn Jubair tabi'i ne bai ji daga ba ruwaito daga sahabin da ya ji shi ba sai yace ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ina hada ka da Allah da ya saukar da at-taura shin wanda ya saukar da at-taura ga Annabi Musa cikin at-taura baka samu ba a rubuce cewa Allah yana kin malami wato mai teba al-habr al-samin baka samu ba a cikin at-taura haka sai ce ma anzalallahu ala basharin min shay ai ba ma wani ma abinda Allah ya saukar saboda an zo masa da abinda baya so an zo masa da abinda in dai dole sai dai ya mika wuya ya gaskata to wannan hadisin kamar yadda muka ambata ya zo mursal ne amma an ruwaito shi to kuma wannan hadisa ce da ta afko a Madina to ita kuma wannan surar makkiya ce so raka ba za a ce wannan ne dalilin wannan ne sababin nuzul ba sababin saukar ayar sai dai a ce wannan ayar wannan abinda hadisar din ta afko din to ta dace da abinda ke cikin wannan ayar amma sababin saukar shine hakikatan din kan cewar wato don Allah madaukakin sarki yake raddi ga yahudawa akan abinda suke fada akan abinda Allah yake raddi ga mushrikai kamar yanda suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kuma abinda yazo da shi suka ƙaryata da alqur'ani wa huwa alhaq bayan kuma gaskiya ne to haka zalika sun ƙarya ba su girmama Allah ba su san Allah yanda ya cancanta a san shi ba yayin da suka ce Allah bai saukar da komai ba ga wani daga cikin halitta kuma wannan wato yana daga cikin bayan abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin matsayin da ya wuce cewa wa nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi daud wa sulaiman yace kullan hadaina yazira su annabawa 18 Allah yake ulaiikal ladina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa waɗannan sune waɗanda muka ba su littafi da hukunci da annabci da waɗanda suka sani cikin annabawan da wanda ba su sani ba da waɗanda za su tambayi na kusa da su sune yahudawa da suke makwabtaka da su don su ba su labaru wanda su ba su san su ba kowanne daga cikin su Allah yake ya ba shi littafi da hukunci da kuma annabci to tare da wannan sannan su zo su ce Allah bai saukar mu kowa komai ba ta aiko ba su ga girman Allah ba a cikin wannan yana nuna kan cewa dukkan abinda ya wajaba na kamala Allah shine auladihi saboda haka sifofin kamala sun tabbata ga Allah ta babin mafhumul aulawi domin duk abin da yake sifa ce ta daukaka da kamala da cika to Allah shi yafi kowa cancanta da wannan domin idan da za a hukunta idan da za ka hukunta kan cewar mutum ya shirya a wato a ce wato an yi wato mutum ya shirya a wani ya tsara wani gari wanda duk abin da suke bukata zai ba su abin da duk suke bukata zai ba su amma abin da shi yake bukata daga gare su ya hana su kuma ya hana su hanyar da za su sani wanda yayi wannan za a ce yana da hikima ko ko za a ce bai san abin da yake ba bai san me yake ba duk abin da suke bukata ka ba su amma abin da kai kake bukata ki maka baka ba su ba ko baka ba su hanyar da za su sani ba sannan kuma daga baya ka zo ka ce za ka yi musu ukuba akan wannan ai kaga bai dace da tasarrufin masu hankali ba to Allah madaukakin sarki idan kana ganin mutum bai cancanta yayi ba a bisa hukunci na hankali to min babu aula Allah domin duk abin da ya tabbata ga wani na kamala to Allah ya fi cancanta da shi na wannan sifar kamala din to sannan a Allah madaukakin sarki yace qulillah ka ce musu Allah ne ba sai ka jira sun gaya maka bayani ba ka ce Allah ne ai wannan ma'ana ai Allah ne ya saukar da littafin da Musa ya zo da shi kuma Allah ne ya sanashe ku abinda ba ku kasance kuna sani ba da ku da iyayenku thumma zarhum fi hawdihim yal'abun sannan ka kyale su suna wasa a cikin kutsawar su a cikin batan su da ƙaryar su da suke yi waɗansu suna kafa hujja da wannan ayar akan cewa qulillah sai a tsaya anan ka ce Allah kita to akwai zikiri na al'arifina masana Allah shine Allah 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 suka ce zikirin la ilaha illallah wannan na amawa ne na gama garin mutane amma arifai masana Allah zikirinsu Allah 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 muhakkikin kuwa wanda bayan ma'arifa kuma sun kai ta haƙiƙi to su zikirin sai dai ce hu 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 ai huwa 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 shi shi ko wannan fa akwai mutane da suke zikirin haka akwai mutane da suke zikirin haka wannan hanya ce da shaitan ya zo ma mutane domin wato ya zamar da su ya zaman kun ga yan haƙiƙa ba wani abu ne ya batar da yan haƙiƙa ba suke cewa su ne Allah ko kuma suke cewa komai ma Allah ne illa wannan hanyar da suke saboda yayin da kake cewa shi 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 menene shi ka bar shi a zuciyarka ta raya maka cewa shi din da ke cikin zuciyarka shi ne shi to shi ku shaitan sai ya zo ya kaka gida sai ya nuna maka shi din shi ne shaitan din babu wani zikiri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ai zikiri da Allah 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 babu hadisi ko ɗaya waɗansu suna to waɗansu suna kafa hujja da wannan aya ai Allah ya ce qulillah sai su dauke ta kawai ai Allah ya ai gashi Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni Allah to saboda haka wannan shine hujjar su kuma yanzu ku mun karanta tafsirin da shi da ku ai ko inga tambaya ce kuma Allah ya bada amsa yanzu wannan amsar tana nufin umarni ne da ku ce Allah 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 ai ka gaya musu cewa Allah ne ya saukar da littafin da Musa ya zo da shi kuma wannan abu ne wanda yake larabawa suna yi wa hadfu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma shafe abin da aka sani ya halatta kamar yanda in aka ce maka man indakuma waye a wajenku ka ce zaidun ba sai ka ce zaidun indana ba wane ne a wajenku sai ka ce zaidu ba sai ka ce zaidu ne a wajenmu ba magana ce ta larabawa wa hadfu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma haka ibn malik shekara wajen kusan 800 da suka wuce ya bayani wannan saboda haka wannan usuli ne na larabci qulillah ay qulillahu anzalahu Allah ne ya saukar da shi wa kuma sukan ce ai Allah ya ce wala ta'kulu mim fa'kulu mimma dhukira smullahi alayh, ku ci daga abinda aka ambaci sunan Allah akan ka. Kuma suka ce ai Allah ya ce fasabbih bismi rabbikal azim, kuma ya ce sabbih isma rabbikal a'la, kai tasbihi da sunan ubangijinka. Wa dhakara isma rabbihi fa salla, ya ambaci sunan ubangijinka. Duk inda aka ce a ambaci sunan Allah sai su to ai shine ake nufi, me ya ambata sunan Allah? Ka ce Allah. To yanzu mu zo mu dauki wannan. Yanzu Allah ya ce fa kulu mimma dhukira smullahi alayhi, ku ci daga abinda aka ambata sunan Allah a kansa. In mutum ya zo yanka me zai ce? Bismillah zai ce ko ka Allah zai ce? Bismillah. Amma a Qur'ani cewa yi ku ci abinda aka ambaci sunan Allah, saboda haka ma'ana ambatan sunan Allah a ce bismillah. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Salama a agonansa da ya taso a gidansa, yake cewa ya gulam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yamin, ya kai wannan yaro ka ambaci sunan Allah, ka ci da hannun dama, ka ci da abin da yake gabanka, ka ci abin da yake gabanka. To me ake nufi da yace masa ka ambaci sunan Allah? Ka ce bismillah. Haka dalika inda Allah yake sabbih isma rabbikal a'la da fasabbih bismi rabbikal azim, fasabbih bismi rabbikal azim, annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara yace ij'aluha fi ruku'ikum, sabbih isma rabbikal a'la yace ij'aluha fi sujudikum. Ita ta farko fasabbih bismi rabbikal azim yace ku sanya ta a ruku'unku, kaga shine ake ce koya mana muke subhana rabbiyal azim. Waccan kuma ta al'ala yace sabbih isma rabbikal a'la yace ku sanya ta a sujudarku, shine ku ce subhana rabbiyal a'la. Saboda haka ba inda aka ce wajen zikiri a ambaci sunan Allah kadai a ce Allah 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 Allah, sai dai ta zamanto jumla mufida, magana mai ma'ana. Yace afdalu dhikr la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah, mafi ficin zikiri shine la ilaha illallah. Kuma yace afdalu kalam arba'u kalimati wa hunna min alquran, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. To ba a yin wannan, to kaga har suka zo kaga inda a ce yanzu dai kaga dai wanda suka fi kowa ta haƙiƙi, sai dai to kaga ni in suka bincika za a samu cikin sahabbai babu muhaqqiqina, cikin sahabbai babu arifina, dan ba za ka samu daga cikin sahabbai an ruwaito yana zikirin Allah 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 ba. Ko kawai inda nake gaya muku wannan shine mabudin zaniyar da ake yi wajen wannan tarbiyyar da ake yi domin sanin haƙiƙa. Saboda haka sai tahayyulat su zo, shaitan ya shigo ya kaka gida a zuciyar mutum, a ce abinda kake gani, fuskar da kake gani, kana ganin fuskar shehinka, sai a ce wannan fuskar shehin da kake gani ita ce Allah. Saboda haka har shi ma sai ya kai ya zuwa zai cewa ai shi ma shi ne Allah, saboda asalin abun an sa ka kana ta faɗan abun da yake shaidan ne zai zo ya kaka gida a cikin zuciyarka. Kuma shi ne wannan zai sanya su ka ji a cikin zikirin ma bayan hu 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 an kashi an koma ya zuwa ga nishi da numfarfashi an fasu, wanda yake ba kalma ba ce, nishi ba kalma ba ce. Yanzu in kai nishi a cikin sallah a cikin sallah ka kai ba karanta komai ba, a in kai nishi a cikin sallah, yanzu an ce idan ka tsara harafi a cikin sallah za ka inda gangane sallah ka taba ci ko, to amma idan nishi ne kai fa za ka zira ba abi, saboda ba magana kai ba, nishi ba magana ba ce. To amma haka duk aka zo bayan ma wannan ma kai hadda shushuta duk a ce kuma duk wannan duk ambaton Allah ne. To duk shine kaga wannan ahsan wa ma qadarullaha haqqa qadri, basu girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba, a ce irin waɗannan kana nufin wai wannan Allah ne. wannan ba a girmama Allah in bai cancanta a girmama shi ba. Na'am, to shine Allah yace thumma zarhum fi khawdihim yal'abun, sannan ka kyale su suna kai komo a cikin wato babinin su. Wannan tahdidi ne da ban tsoro. Na'am.
Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun muṣaddiqun lillī bayna yadayhi wa litunzira umma al-qura wa man awlaha والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
نعم. فانا الله يتي وهذا وانا واو ان اقفيتي اكن قول الله تنيمس الله كما تنيمس وانا للتافة وانا القرآن وهذا إشارة يزواج القرآن شي وانا القرآن كتاب للتافيني na Allah kamar yadda Allah yake cewa ulaiikal ladina atainahumul kitaba wal hukma, wannan mun da wannan ne wanda muka ba su littafi, to wannan ma littafi ne daga cikin jerin gwanon wa'innan littafai. Anzalnahu, mun saukar da shi mubarakun, mai tarin albarka, musaddiqul ladhi bayna yadayhi, saddiqul ladhi bayna yadayhi, mai isa matuƙa wajen gaskata abinda yake gabansa na daga littattafan Allah. Walitunzira ummal qura, kuma domin ka yi gargaɗi ga uwar birane, ita ce birnin Makka, wa man haulaha, da waɗanda suke kewaye da ita. Walladina yu'minuna bil akhirati, su ko waɗanda suke ba da gaskiya da ranar lahira, to su ba gargaɗi za ka yi musu da shi ba, su bishara za ka yi musu. Yu'minuna bihi, su kam suna imani da Alƙur'ani, ba sa zamantowa cikin wakazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haq. Wa hum ala salatihim yuhafizun, kuma su masu kiyayewa ne a kan sallar su. Aka keɓance ta da ambato, domin ita ce alamar ibadar mumine da suka sifanta da ita a wannan zamanin, domin ba sa wata ibada wadda Allah ya umarni da ita wadda ta keɓance su daga mushrikai sai sallah. Domin in hajji ne, mushrikai ma suna hajji a lokacin a farkon zuwan musulunci kafin ma umarni da a yi hajji. A nan ayar Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma mutane, kamar yadda ya ba da ansa cewa Allah ne ya saukar da littafin da Allah ya saukar da Musa ya zo da shi, to kuma ya gaya mutane cewa wannan Alƙur'anin littafi ne na Allah. To kun ga nan an ambaci sifofi na Alƙur'ani, sifa ta farko cewa shi littafi ne, ma'ana kamar yadda jinsin littafan da Allah ya saukar, kamar At-Taura da Injila da Zabura da Suhufu Ibrahima, to shi ma wannan Alƙur'ani yana cikin waɗannan littattafan. Saboda haka wannan ya nuna kuma kan cewar ma'abutansa wanda suke imani da shi su ma ahlul kitab ne, yanzu su ba ummiyina ba ne, kamar yadda da suke cewa laysa alaina fil ummiyina sabilu, ana ce musu yanzu su musulmi ba goyin ba ne, kamar yadda Yahudawa suke kiransu, yanzu su ma sun zamanto ahlul kitab. Kuma abin da ya ba mu a ɗaya daga cikin manya-manyan ayoyin addini musulunci kenan, cikin shekara 23 daga al'umma da take a ƙasan al'ummomi wajen jahilci da jahiliya ta duhun kai da bakar jahiliya, sai ga cikin shekara 23 sun zamanto su ne manyan malamai da suke assasa, ba wai kawai ma suke mutane suke zuwa suke koyar da mutane ba, ko suke kafa makarantu, suke kafa biranen ilimi, garuruwan ilimi suke kafawa. Saboda haka wannan ita ce babbar ayar kan cewa yanzu sun zamanto ahlul kitab, saboda abinda aka ba su kitab ne, littafi ne, ilimi ne. Na biyu, anzalnahu, saukarwar Allah ce, ba shaidanu ne suka saukar da shi ba, ba bokaye ba ne, ba waka ba ne, saukarwa ne daga Allah, kamar yadda aka saukar ma da annabi Musa, ya ji At-Taura aka ba shi ita a rubuce kuma ya ji zancen Allah, to haka ma wannan saukar da shi Allah ya yi. Kuma ba abu ne zai ishtibahi ba, saboda abinda Allah ya saukar ba zai rikice da abinda aljani yake faɗa ba. domin Allah kamar yadda Allah ta'ala yake wama tanazzalat bihi ash-shayatin wama yanbaghi lahum wama yastati'un innahum an yastami'u la ma'zulun. Al-Qur'ani ba shaytanu ne suka saukar da shi ba, wama yanbaghi lahum bi cancance su ba. Ai kana jin abinda aljanu suke saukarwa, kuna jin maganar bokaye ai ko, kuna jin abinda idan wanda ya hau dan galadima kuna jin irin abinda yake fada ko, ba ku jin irin abinda wanda ya hau dan galadima yake yi ko wanda ya hau ya sunan wanda suke yan bori dai masu hawa iri iri ko na kada ko dan barhama idan suka hau shi kuna jin irin abinda yake fada. To yanzu wannan alqur'ani ya cancanta da wannan wama yanbaghi lahum bi cancanci shaytanu ba wama yastati'un ba ma za su iya ba innahum an sam'i la ma'zulun su an nisantar da su daga sauraro ma wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rafada. Da mun kasance muna da wuraren zama a cikin sama domin mu saurara mu ji abin da yake saukowa daga sama, su ji ƙarya su ji gaskiya ɗaya su zo su haɗa ta da ƙarya ɗari su gaya ma bokayensu. To faman yastami' al-ana duk wanda ya je ya ce zai saurara yanzu yajid lahu shihaban rafada, to zai samu wato garwashin wuta yana saurarinsa zai jefe shi. Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada. To ba mu sani ba, sharri ne ake so ma mutane na bayan kasa ko ko ubangiji yana neman alkhairi shiriya ne a gare su, haji abinda shaytanun suke fada. Saboda haka ba zai yiwu ba a ce shaytanu ne suka saukar da shi ko ba zai yiwu a ce waka ba ce, yasa hatta kafiran ma Walid ibn Mus'ab Walid ibn al-Mughira yace na fi ku sanin waka, na san waka aljanu na san waka mutane, kun san aljanu ma suna da zubin waka su, mutane ma suna da zubin waka su, yawanci shaytanu yawanci mawaka suna da aljani daya. Shi yasa zaka ga idan mutum zai yi wakar sai ga wanda yake na aljanin nasa sai ga ya karasa masa sai ga ya karasa masa saboda shaytanin nasu tsaye ne. Kamar bari zan ba zan amma zan bari wannan saboda haka inzal ne saukarwa ce daga Allah, sifa ta biyu kenan hada kitabun anzal. Na uku mubarakun ne tarin albarka, albaraka ana cewa mubarakun mai albarka, ma'ana duk wanda yake da alaka da shi, duk wanda yake da alaka da shi wato sifa ta zamanto masa sifar albarka, sifarsa albarka ce. Ko kuma mubarakun fihi ne albarka ne a cikinsa, ma'ana duk abin da yake da a kusa da shi ko a inda yake ko a lokacin da yake yana da albarka. Ko mubarakun alaihi albarka ta tabbata a cikinsa, ko mubarakun lahu ko albarka saboda shi, dukkanin wannan ta hada a cikin mubarakun. To alqur'ani lafazinsa mai albarka ne, kowane lafazinsa mai albarka ne, shi yasa in aka karanta shi akan mai cuta sai ya tashi yake waraka kul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa, ce ne shi alqur'ani shiriya ne da kuma waraka ga waɗanda suke imani, yana daga cikin albarkarsa lafazinsa. Kamar yadda ya zo na hadisin Abu Sa'id al-Khudri, sun je sun sauka a wata kabila ta Larabawa, suka nemi su ba su masauki su ba su abinci suka hana su, kwatsam sai kawai kunama ta harbi shugaban kabila, suka ce akwai mai tawaida a cikinku, sai ya ce eh, sai ya ce to gashi ga abin da ya same shi, yana zazzaɓi yana ta rawar tsari zai mutu, sai ya karanta masa Fatiha shikenan ya warke. Ya ce to ku ba mu lada, suka ba su awaki 40 ladan su na wannan, suka je suka ce to ba ma ci ba sai mun gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, da suka je suka gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma adraka annaha ruqya, waye baka labari cewa ita Fatiha tawaida ce, ya ce to ku raba ni ma ku sa rabo na a ciki. To wannan albarkar alqur'ani kenan. To ballantana kuma duk wani abu nasa albarka ne, karatunsa albarka ne, tajwidinsa albarka ne, tafsirinsa albarka ne, aiki da shi albarka ne, tablighinsa albarka ne koyar da shi albarka ne Abu Abdurrahman Sulami da ya faɗa hadisin khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda yafi kowa alkhairi shine wanda ya koyi alqur'ani ya koyar da shi yace ba abin da ya zaunar da ni a karkashin wannan al'amudin shekara 30 illa wannan hadisi shekara 30 yana zaune a karkashin al'amudi yana karantar da alqur'ani baya karban kokobo ko kudin laraba baya karba saboda wannan hadisin to albarka alqur'ani kenan Ar-Razi yake cewa Fakhruddin Ar-Razi ɗaya daga cikin manyan malamai yake cewa qaddara sunnatullahi ta'ala sunnar Allah al'adar Allah ta riga ta gabata ta gudana bi anna al-bahitha an hadha al-kitab cewa mai bincike na ilimi akan ilimin dake cikin wannan alqur'ani al-mutamassika bihi mai ruko da shi yahsulu lahu izzud dunya wa sa'adatul akhirah buwaya a duniya za ta tabbata a gare shi da arziki a lahira wa ana qad naqaltu anwa'an min al-ulum ni kuma na ruwaito nau'i daban-daban na ilimi an-naqliyati wal-aqliya ilimi na naqli na riwaya da kuma na wato bincike na hankali na tunani falam yahsul li bi sabab shay'in min al-ulum min anwa'i as-sa'adati fi ad-dunya مثل ما حصل لي بسبب خدمه هذا العلم يعني التفسير يتي بان سامو wani abu ba sanadiyar hidima ga wani abu na ilimi ga sauran ilmai da nayi irin abin da na samu sanadiyar hidima ga ilimin tafsirin alqur'ani al-alusi kuma yake cewa sunnar Allah ta gabata da kan cewa duk wanda ya shagaltu da alqur'ani Allah zai bashi izza a duniya da lahira yace to nayi naga izzar duniya kuma ina fata zan ga lahira saboda haka alqur'ani mai tarin albarka ne mubarak haka Allah ya sabanta shi wannan ya isa a wuri hudu Allah ya sabanta alqur'ani da mubarak anan surar wuri biyu yanzu anan da kuma a can karshen surar wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun da kuma wa hadha dhikrun mubarakun anzalna da kuma kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayati duk aka yi sifanta shi da mubarakun to kuma yace musaddiqul ladhi shine sifa ta hudu mai gaskatawa ga abin da yake gabaninsa ibnu ashur yace alqur'ani yana gaskata abin da yake gabaninsa na daga littafin Allah ta fuska biyu fuskar farko cewar a cikin alqur'ani yana gaskata su da cewa ai tince annabin karshen zamani zai zo wanda zai bi sauran annabawa to kuma gashi annabin ya zo kuma ya zo da alqur'ani saboda haka alqur'ani ya gaskata su ko bai gaskata ba ko ba haka ba duk da fal da suka gabata na annabawa sun ce annabi zai zo a ƙarshen zamani kaga da annabin bai zo ba kaga shikenan sai a ce to gashi ma yau abinda ma an gaya mana annabi zai zo kuma shiru muke ji amma sai ga annabin ya zo kamar yanda sufan suka ce saboda haka alqur'ani ya gaskata su ko bai gaskata su ba ya nuna cewa abinda suka faɗa gaskiya ne abu na biyu kuma cewar alqur'ani yana gaskata annabawan da suka gabata kuma yana gaskata cewar abin da suka zo da shi wato haske ne sannan kuma abin da suka zo da shi na hukunce-hukunce alqur'ani ya zo da shi sai dai alqur'ani ya zo da waɗansu hukunce-hukunce saɓanin hukunce-hukuncen da suke cikin waɗancan littafai to wannan bai nuna kan cewa alqur'ani bai gaskata su ba domin wa'annan hukunce-hukunce da alqur'ani ya zo da su saɓanin na waɗancan abubuwa ne wanda suka ratayi da maslaha cewa maslahar hukuncin wannan zamanin ta saɓa da maslahar hukuncin wancan zamanin saboda haka sai Allah ya zo sai alqur'ani ya zo da hukunci daban da na waɗancan sannan ta fuska biyu kan cewa yawan abin da za ka gani alqur'ani ya zo da shi saɓanin abin da ke cikin safan da suka gabata abin da ke cikin alqur'ani taifiri ne sauƙaƙawa ne yanzu kaga da a cikin littafin su daga cikin in ka dauki kawai hukunce-hukuncen haila a cikin at-taura in ka je wata ran a cikin google na duba na ga babi guda akan hukunce-hukuncen haila a cikin at-taura in kana jin hukunce-hukuncen za ka san hakika suna cikin kukuli mutum da take haila farko za ta zauna a cikin daki ne dakin daban yake a cikin gida keɓance yake ba za ta shiga wajen mutane ba, ba za ta yi musu abinci ba, ba za ta taba abincinsu ba, kuma ba wanda zai taba ta, ba wanda zai kusa, ba wanda zai kusance ta har sai ta gama wannan hailarta ta, kuma tufar da ta sanya a haila ba ta sake sanya ta ba in tana cikin tsarki, sai dai ta sanya ta lokacin haila. To alqur'ani sai yazo ya ce fa'tazilun nisaa fil mahid, ku kaurace ma mata a wajen saduwa da su lokacin al-mahid, a lokacin wajen saduwa da su abinda kawai ba za ku ba shine ba za ku sadu da su ba, isna uma kullu shay illa nika, komai ku yi banda saduwa. To da ka annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta tana haila tana kwance, suna kwance tare a cikin mayafi guda haka za su kwanta, ba ma a ce a kore ta zuwa wani ɗakin ba. To shine wannan irin yadda abubuwan da alqur'ani yazo da shi sabanin na wa'ancan da dafan, sai ga abinda alqur'ani yazo da shi saukakawa ne, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wayadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim, yana saraifar musu da nauye-nauyensu da kuma kukumi wanda da ya kasance a kansu. Saboda haka alqur'ani mai gaskata abinda yake gabaninsa ne. Sannan sifa ta biyar da yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi da alqur'ani, wato alqur'ani shine abinda ake gargadi da shi, babu wa'azi irin alqur'ani. Wa'azin nan ummul qura, ga uwar garuruwa, an kira Makka ummul qura dan ita ce asalin garuruwa. Larabawa da kafin Makka ba su ga Makka ita ce gari na farko na Larabawa, da Larabawa sai dai su zauna a cikin haima, sannan su tashi kamar yadda bararo suke yi, ba su da gari, kasan bararo ba su da gari. To da haka Larabawa suke, Makka ci ne gari na farko da Larabawa suka taba, shi sa ake ce mata ummul qura, uwar birane, dan shi ne gari da farko da aka asasa. Wama haulaha, abinda kewaye da yake kewaye da Makka kuma su ne kabilun da suke kewaye da ita, kamar Huza'a da Banu Sa'ad ibn Bakr da Saqif da suke Ta'if da Banu Kinana da Hawazin wanda suke duk kewaye da Makka, dan kai wa'azi ga mutanen Makka. Wama haulaha, da wanda suke kewaye da su, kai wa'azi da Alkur'ani da su, wannan ba wai ya nuna su ne kadai ake wa'azi da su ga Alkur'ani ba, tunda a farkon sura Allah ya ce li unzirakum bihi wa man balag, ne muku gargadi da Alkur'ani da kuma duk wanda Alkur'ani ya isar ma. Amma an himmatu da waɗannan saboda su ne waɗanda Allah ya zaɓa su zamanto farkon waɗanda za a fuskance su da kira na Alkur'ani, kuma saboda izzarsu ce wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika, shi Alkur'ani ɗaukaka ne gare ka da kuma ga mutanenka, dan Allah ya ɗaukaka Larabawa ne, shi yasa aka sanya su su ne farkon wanda za a yi musu gargadi da saƙon Alkur'ani ba. Amma ba wai dan cewa su ne kadai Alkur'ani ya yi umarnin da a yi musu gargadi ba. To sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya yabi muminai waɗanda suke imani da shi, sai ya sifanta su da sifa wadda ta keɓance su, wanda a wurare da dama Allah yakan sifanta su da ita. Mun yi tambihi akan wannan a farkon surar nan, walladina yu'minuna bil akhira, waɗannan waɗanda suke ba da gaskiya da lahira. Saboda waɗanda kafirai ya gabata Alkur'ani yana sifanta su da wannan sura na cewa waɗanda ba sa imani da ran lahira, wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati an sirati lanakibu, waɗanda ba sa imani da lahira sun kauce hanya. Saboda wannan kamar a sifa ce wadda take ta keɓance musulmi daga mushrikai, saboda su mushrikai ɗaya daga cikin alamominsu shine rashin yadda da lahira, shi yasa suke kafircin su yanda suke so. Duk wanda bai yadda da lahira ba, to ba zai sanya ma kansa wani hajibi da zai hana shi saban Allah ba, saboda yana ganin sharho rayuwa sharholiya ce. To Allah sai ya sifanta su kuma muminai da aka san wannan, waɗanda suke imani da ranar lahira, su kam yu'minuna bihi, suna imani da Alkur'ani. To a cikin wannan akwai ta'aridi ga Yahudawa, in ba ku yi imani da Alkur'ani ba, to lallai ba ku imanin ku da lahira ƙarya ne. Walladina yu'minuna bil akhira yu'minuna bihi, waɗanda suke imani da lahira su kam suna imani da shi. In dai imanin mutum da lahira gaskiya ce, to zai yadda da Alkur'ani. Saboda haka Yahudu, in dai imanin ku da Allah gaskiya ne, to ku yi imani da Alkur'ani, in ku ba ku yi ba, to ba ku yi imani da lahira imani na gaskiya ba. Shine wannan ta'arid ne ga Yahuda. sannan kuma wahum ala salatihim yuhasirun, sannan kuma su masu kiyayewa ne ga sallar su. An kebance ta saboda ita ce imaduddin, ita ce ginshiken addini, kuma ita ce wanda duk wanda ya kiyaye ta to ya cika addinin sa, wanda kuma ya tozarta ta to ya zai fito zarta komai, a komai ma zai tozarta shi. An kuma ambace ta da an kuma kebance ta da ambato, saboda ita ce ibadar da wato Allah ta'ala ya umarni da ita a Makka, kuma wanda take ta zamanto ita ce sifar muminai, muminai masallata ne. Shi yasa ma za ka ga anan ko wanda ba musulmi ba, in za a ce mutum ya mutum da sai a ce ai wane ya fara sallah, dan ita ce babbar alamar musulunci sallah, babbar alamar musulunci. Kuma a wato a cikin dukkan nau'in masu bin addini babu kamar musulmi da ibadar da suke yi. Kaga dai su musulmi in za su yi sallah ba sa sanya hoto a gabansu, ba sa sanya wata alama a gabansu, ba sa sanya wani sassaƙa ko wani gunki a gabansu, ba sai sun je masallaci za su yi ba, ko a ina za su yi, kamar yadda za su yi a masallaci, za su yi a bakin titi, za su yi a daji, za su yi a cikin ɗaki. Saboda haka ta nuna ita ce ibadar da take nuna hakikatan wanda yake ya san wanda yake bauta ma yana nan duk inda yake, kuma ya san cewar wanda yake bauta ma ba wata sura ba ce da ya sassaka da kansa. Wato Ubangiji ne mahalicci da sanin fice cikin zuciya. Saboda haka shi kansa wannan ya nuna kan cewa musulmi ma'abuta ilimi ne, ma'abuta sani ne, ba ma'abuta wato wanda ake yaudara su bane, ba ma'abuta waɗanda suke ƴan canfi bane, ko kuma yi masu yin abubuwa wanda yake hankali da ya shaida a kansa. Ta yaya za a yi ka sassaka abu sannan ka zo ka nema masa sujada, ko kuma ta yaya za a yi ka je kai cross ka gyara shi ka zo ka nema masa sujada, bayan ka san cross wai ka cewa cross din nan inda a nan ne Ubangiji ya mutu a kai. Saboda haka kake girmama shi, kake in za ka yi addu'a sai ka rike shi, kana ganin shi ne yake da wani iko. Musulmi ko su ne suke ganin iko na Allah ne, shi ko Allah yi yake yi ba ganinsa kake ba, amma ka san ƙudurarsa, ka san jinsa da ganinsa, kuma ka san yana kusa da kai fiye da yanda kake kusa da kanka. To wannan ita ce ita sallah, tana mayyaze, tana keɓance musulmi da abubuwa da dama, wanda waɗanda suke mutane da dama waɗanda suke ba musulmi ba, abinda yake yana ɗaya daga cikin waɗansu abinda yake ba su sha'awa suke musulunta, sallar musulmi. Kamar yadda wani bawan Allah yake gaya mun, sun je wani masallaci a Hong Kong, sai suka ga ƴan yawon shakatawa, ƴan yawon buɗe ido sun shigo masallacin suna ɗaukan hoto. To sai wani ɗan Japan ya shigo, sai yake tambayar wani musulmi ɗan Najeriya ne, ya ce menene wannan? Mu dai mun ga ginin yana da kyau, ya ce amma ku ne wannan a wajen? Ya ce wannan sunansa masallaci. Ya ce me masallaci? Kamar church kenan? Ya ce to a'a, mu ba church muke da shi ba, mu muna kiran wajenmu masallaci. Ya ce to me kuke? Ya ce bautar Allah. Ya ce to ina yake? Ya ce a'a, ai mu muna jin sa ilimin, muna jin cewa yana sanar da mu ko ina, yana sanar da mu ko ina, yana tare da mu a ko ina muke. Sai kace ah, to ba ku da surar sa, kamar yanda ƴan Hindu, ƴan Buddha suke da surar Buddha da ƴan Hindu da sauran su, ku ba ku da hoton sa ina yake? Kace ah, ba mu da hoton. To ba ku da wata alama kamar cross? Sai ah, ba mu da. Ya girgiza kai. Yake to ta yaya kuke bauta masa? Ita yana cikin zuciyarmu. Yace wannan abin da ku da ban mamaki, yana da kyau. To irin waɗannan wato shi yasa keɓance ambaton sallah ba ƙaramar ma'ana bace a cikin sifanta imanin waɗanda suke imani da lahira. To a cikin cewa wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun, an keɓance su daga inzar, cewa su ba gargadi ake musu ba, su bishara ne. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake umartar sa cewa wabashiril mu'minin, kayi bishara, ka faranta rai ga mu'mini, su mu'mini faranta musu rai ake. Saboda haka masu aji a kula, wajen yanda ake ma musulmi wa'adi. Mun za ka yi wa musulmi wa'adi kai masa na bishara ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, bashiru wa la tunfiru. Ku faranta ma mutane rai, kada ku kore su, kada ku kori mutane, ku yi musu abin da zai sa su ci addinin, ko kuma kullum sai zafi sai zafi sai zafi, babu dan sanyayawa. Bashiru wa la tunfiru, mu'minai bishara ake musu. Allah madaukakin sarki kai mana bishara da aljanna. Subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, wa masu tambaya, wannan yace malam Allah ya kara imani da lafiya, amin. Yace tambaya anan ita ce, shin akwai bambanci tsakanin aljanu da rauhanai? Saboda masu ba da magani suna cewa rauhanai ne suke taimaka musu, rauhanai kuma wai musulman aljanu ne. Malam ne zai ce. Na'am, ana faɗan haƙiƙa haka ne, a cikin aljanu akwai musulmi akwai kafirai, akwai musulmi akwai kafirai, akwai mu'minul jin mu'minin aljanu. To amma ba a cewa rauhanai wannan masu ta'amuli da su ne suke faɗan haka. Wannan babu istikdam yin hidima da aljanu babu ne wanda yake mai haɗarin gaske. Shi yasa kamar yadda na tambaye wani malaminmu Sheikh Muhammad Al-Mukhtar Shinkiti, ya ce wannan babu ne wanda yake malamai sun tsoratar sun yi gargaɗi a kan shigarsa, saboda su kansu muminan ai kamar muminan mutane ne. Akwai mai da'a, akwai mai saban Allah, kuma mai saban Allah kamar yadda mumini, kamar yadda mutum zai zane, shi ma muminin aljanni zai iya zanewa. Don haka amfani da shi, yin amfani da shi, wato akwai haɗarin cewar zai amfani da shi ta yadda shi kansa zai amfani da kansa akan biyan tasa buƙata, wanda a ciki mutum zai iya zanewa. Kuma musamman Allah maɗaukakin sarki ya ambaci amfanin mutane ga aljanu ta babin zargi. Wa yawma nahshuruhum jami'an ya ma'ashara al-jinni qad istakthartum min al-insi wa qala awliya'uhum min al-insi rabbana istamta' ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum. Kaga istimta amfanin mutane da aljanu, Allah ya ambace ta fuskar zargi ne. Yace yayin da waliyan, wato waliyan aljanu daga cikin mutane, to wanda suka samu haduwa suka hada kai suna taimakekeniya da juna, shine wa qala awliya'uhum min al-insi, za su ce ma Allah rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd, ya Allah sashin mu ya amfana da sashi, wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana, kuma mun cimma ajalinmu, mun isa, mun riski ajalinmu wanda ka iyakance mana. Allah ya ce qala an-naru maswaakum, Allah zai ce wuta ita ce makomanku. To wannan babin ganin cewa an ambaci istimta ta wannan fuska wadda take ta zargi, shi sa malamai suka tsananta akan wannan, domin baka san lokacin da shi aljanin, yayin da yake taimakonka da maganin ko yake taimakonka da wani abu, wannan abin da yake yi ya yi shi ne bisa yana maka shigo-shigo ba zurfi ne, sannan a hankali kuma sai ya zamar da kai, saboda shi ma yana da wani waliyi daga cikin shaidanun ba, wanda yake za su haɗu su taimaka domin su tsata, ko kuwa yana yi maka ne ta fuskar nasiha da kuma jibintar lamari, kamar yadda yake aka ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Yanzu ka ce to wal mu'minuna wal mu'minatu hadda na aljanu kenan, ba'duhum awliya'u ba'd, sun zamanto awliya'u ba'd waliyam, akwai haɗari. Shi yasa idan ma hakikatan gaskiya ne akwai mu'minai daga cikin aljanu, amma masu amfani da su wannan kofar amfanin yana da hatsari, yana da hatsarin gaske. Don haka abinda yawanci muka samu malamanmu suna fatawa akai shine hani akan wannan. kuma duk wanda ya hanu ya tsira amma wanda ya bude ma kanka bai san lokacin da za su zamar da shi ba su sanya shi a cikin su je su kai shi su baro saboda haka a kiyaye su dan haka kuma waɗansu zaka ga sukan zo su zamar da mutane wanda suke mu'amala da shi shaydan din ne iblis wato wanda suke mu'amala da shi wato kafirin aljani ne amma dan saboda neman amfanin duniya sai su ce a wannan ai ba aljano ba bakin aljani bane wannan rauhani ne wannan rauhani ne shi bokan da yake da aljanin sai ce maka rauhani ne ko bayan wannan duk abin da yake yi din hanya ce watakila wanda ainihin yake mu'amala da shi ba muminin bane kafirin ne to saboda haka wato kada mutum ya shiga wannan hanya kada ko mutum ya mu'amala ya ta'amuli da waɗanda suke yin wannan domin ba shaitanu makiyan wato zuriyar shaitan makiya ne ga bani adam a fatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu Allah ya ce mana su makiyanmu ne saboda haka wannan dan haka wannan shine abin da zan ce akwai mu'minina aljanu to amma istidam amfani da su neman mu'amala tare da su da amfani da su to wannan kofa ce mai hadari da malamai sun yi gargadi akan mutum kada a shige ta to kada a shige ta kuma ya nuna kan cewa kada a yadda da wanda suke ta'amuli da ita magabata to wajen magabata akwai waɗansu labarai da za ka rinka ji waɗanda a cikin tafan a cikin waɗansu tafai za ka ga kamar cewar waɗansu daga cikin manya-manyan malamai za ka ga irin wannan an ɗan samu kamar wanda aka ce yana zuwa majalisin Imamu Ahmad daga cikin aljanu yana ɗaliban hadisi ne yana ɗaukan karatun hadisi amma nan ba a ce ya kawo masa magani ba shi dai ilimi yake zuwa ya ɗauka na'am to sannan wannan malam ya zan yi na kaucewa ruwa daga cikin hanyar kaucewa ruwa na farko ka san illarta kaga Shehu Usman a cikin littafinsa kitabu ulumil mu'amala na wato sifofi miyagu na zuci da ya wajaba mutum ya tsarkaka daga gare su daga cikin sifofin da ya ambata ya ambaci sifar ruwa ya ce to maganinta na farko ilimi me ilimin shine ka san illarta shine ya faɗi irin aibobin da ke cikin ruwa banda hadisai da ayoyi bayan ya faɗi hadisai da ayoyi da hadisai da suka zo sannan kuma abinda wato ruwa take sawa domin za ta sanya mutum har ya hana haƙƙin Allah ita ce illar ruwa za ta sanya mutum ya hana haƙƙin Allah kuma za ta sanya masa kiyayya a cikin zukatan mutane su ji ruwan tokan cewa ba sa son sa don mutane ba sa son marowaci an tambaya wannan Banu Salima suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne shugabanku suka ce wane sai dai yana da ruwa akwai ruwa tare da shi ya ce to ai babu wani aibi da ya fi ruwa ya ce shugabanku shi ne wane ba wannan ba yana ɗabin wani shugaba to na farko kenan sani bayan wannan kuma sai addu'a yana ɗaya daga cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam neman tsari daga ruwa Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl Allah ina neman tsarinka daga wato gazawa raunin hankali da kasala kuma ina neman tsarinka daga raki tsoro da kuma ruwa saboda haka domin ita waɗansu daga cikin sifofi ɗinnan wato a cikin ɗabi'a ne wani yana da su haka Allah ya sanya musu shi saboda haka wanda yake da wannan sai ya yi ƙoƙari da gaske kafin ya maganinta kamar yadda kuma wani shi kuma Allah ya sanya masa sifar kyauta ɗabi'ar sa ce saboda haka kyautar tana da sauƙi a gare shi har ma ana ji masa tsoro ya zama cikin mabarnata
domin yana daga cikin sifar kyautar sai ya tara mutane dan saboda kyauta ce mashaya ma su ce a sai musu sai sai musu saboda tsabar kyauta kaga wannan ya zamanto daga kyauta ta zamanto barna to irin wannan sai mu da mujahada sannan mutum zai maganta to amma kafin mujahada addu'a to bayan addu'ar kuma sai mujahada yaki me yakin shine cewar duk abu wanda yake haƙi ne na dole ka tabbatar ka yi shi ka fara da wannan in kace za ka yi maganin rowa ta kan cewar kai ta sadakar mustahabbi da sauransu ba daga nan ake farawa ba wanda yake da mushkilar rowa farkon abin da zai yi ya zamanto abin da yake wajibi ya yi zakka in ta tabbata a cikin dukiya lallai ka tabbatar cewa kana ba da zakka ka tabbatar kana ciyar da iyalinka ba ka fita ba ka ce za ka ba su naira 50 da ita da 'ya'yanta gabaki daya kai kuma ka je waje a hada maka shinkafa da salad da naman kaza na naira 1000 su kuma ka ban musu naira 50 kaga wannan rowa ce ka hana su haƙƙinsu ko kuma a ce ba za ka taɓa yi mata zani ba tun kayan lefe da ka yi mata babu sauran zani a ko zanin sallah babu ko zanin sallah in dai aka yi na kayan lefen nan shikenan to irin wannan wato mutum ya tsaya a kan ya bayar da haƙƙin da yake wajibi kada ya rowa da haƙƙin da wajibi to sannan ya ce idan Allah ya ƙaddara abu zai samu bawa Allah ya riga ya rubuta Allah zai iya canza masa zuwa wani abu kwarai Allah yana canza shine ai Allah yake cewa yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit Allah yana shafe abin da yaso kuma ya tabbatar abin da Allah yake ma mala'iku su rubuta sun rubuta suna jiran abin ya zo za a aiwatar sai su ga abin bai tabbata ba saboda Allah ya kaddara masa alal misali cewar ga wannan abin zai same shi amma in ya sada zumunta Allah zai dauke wannan ya ce ga iyakar arzikinsa amma in ya sada zumunta za a kara masa da zuwa kaza sai ya sada zumuntar mala'iku su sun rubuta ga iya arzikinsa to amma Allah ya rubuta cewa in ya sada zumunta zai yi wannan to da ya sada zumunta sai Allah ya shafe wannan abu da mala'iku suka sanya ya tabbatar da wannan sa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace da akwai abin da yake riga kaddara da addu'a ce wato da addu'a da kaddara suna rige da juna addu'a tana riga kaddara ma'ana kafin kaddara ta zo idan addu'a ta zo sai ta kawar da kaddara saboda haka wannan duk suna daga cikin abubuwan da wato mutum zai yi na kyautata zato ga Allah ko da kayi mafarki aka fassara maka wannan mafarkin cewa wani abu zai same ka to kar ka zauna ka ce wannan abin zai same ni shikenan ka zauna ai shikenan tunda kayan mafarki an nuna maka ta yayi sai ta addu'a ko kaddarawa akai an rubuta wajen mala'iku sun rubuta a cikin littafinka in Allah ya so sai ya shafe saboda haka ta yaya kuma wannan zai faru ka nema daga wajen Allah da addu'a to sannan wannan yace naji wani malami a wani gidan talabijin yana cewa wai masu sallah akan kujera ba su da sallah in dai ba a ƙasa suka zauna ba me malam zai ce game da haka to malamai sun sifanta yanda wanda ba zai iya tsayuwa ba zai yi sallah yawanci sun sifanta kan cewa zai zauna ne zaman harbi amma wannan bai ayyana ba hakikatan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam in yana yin sallah a zaune zama yake yi a kan zaman harbe sannan in zai yi ruku'u sai ya tashi tsaye sannan ya yi ruku'u to amma wanda ya zamanto kan cewa ba zai iya ruku'un ba ba zai iya tashi ba zai sallah ne gabaki daya a zaune idan ya yi a zaune da harbe ko a zaune akan kujera duk in wannan shine abin da zai iya to wannan shine gwargwadon abin da zai yi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi ma amartukum bihi fa atu minhu mastata'tum abinda mutum zai iya shine abinda shine umarnin abinda aka umarce ka kai gurgurdan ikonka gurgurdan iyawarka to kuma akwai ka'idar da malamai suka faɗa shine al-maisur la yasqutu bil ma'sur
abinda yake zaka iya yi mai sauki to baya faduwa saboda abinda yake mai wahala ma'ana idan zaka iya yin ruku'u in zaka iya yin ruku'u kana daga tsaye ka sunkuya kai ruku'u amma ba zaka iya yin tsayuwa ba to wannan tsayuwa ta fadi ita ce ma'asu to abinda yake zaka iya ruku'un wanda zaka iya shine mai su ba zai fadi ba saboda faduwar tsayuwa dan ka kasa tsayuwa amma zaka iya ruku'u to ruku'un ba zai salwanta ba saboda ka kasa tsayuwa to da kake ka zauna lokacin tsayuwa amma lokacin ruku'u sai ka tashi kai ruku'u kada kai ruku'u daga zaune tunda zaka iya ruku'u ko kuma zaka iya zama alal misali kai ba za ka iya sujada ba saboda an maka aiki a ido an ce kada ka sunkuya ba za ka iya sujada ba ba za ka iya ruku'u ba amma za ka iya zama tsakanin sujada guda biyu to ba za ka yi sallar gabaki ɗaya a tsaye ba sai wajen zama sai ka zauna ka yi addu'a da ke tsakanin sujada sannan kuma ka zauna ka yi tahiya to wajen zaman shine yawanci yanda aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun yi zaman harbe suke sannan idan mutum zai yi ruku'u yayi ruku'u yana daga harbe din idan ba zai iya tashi yayi daga tsaye ba sannan kuma ya sujada in yazo zama tsakanin sujada da zaman tahiyya sai ya irin zaman sallah wanda aka ce shine ya zauna akan kafarsa ko kuma ya zauna ya tankwashe kafarsa ba ya zaman harbe ba domin zai iya yin zama irin zaman sallah to wannan zaman na sallah ba zai fadi ba ya ce to maimakon wannan zai yi harbe ko kuma wajen da ake zama ya ce ba zai zauna ba saboda yana zaune akan kujera idan zai iya barin kujera ya zama a zauna tsakanin sujira to ya yi wannan zaman idan har ba zai iya bane sai akan kujera to shikenan wannan zaman kujeran zai zamanto masa shine gwargwadon abin da zai iya wannan ka'ida ita ce take sanya duk wanda yake da rashin bashi da ikon yin rukunnan sallah gabaki daya ya zamanto ya fahimci wannan ka'idar al-maisur la yasqutu bil ma'sur mutum ya duba ya ga abin da zai iya yi abinda zai iya yi na hayar sallah to ba zai fadi ba saboda abinda ba zai iya yi ba dan an ce mutum alal misali yana da ba zai iya sunkuyawa yayi sujada ba amma zai iya yin ruku'u to ba zai ce gabaki daya sallar zai yi ta a zaune bane sai dai ya rinka yin imani bayan zai iya yin ruku'u an fahimci wannan ka'idar ko al-maisur la yasqutu bil ma'sur abinda mutum zai iya ba zai fadi ba saboda abinda ba zai iya ba wato idan a cikin hayo'in sallah akwai wanda zaka iya akwai wanda ba zaka iya ba to wanda zaka iya yi sai ka yi shi wanda ba zaka iya yi ba shi kuma sai kai gurgurdan iko gurgurdan abin da zaka iya yi wannan ita ce ka'ida da ya kamata mutane a dauka na'am sannan wannan ita dan Allah a ji hankalin masu waya a cikin masallaci lokacin karatu suna jan hankalin mutane abin ya zama kamar wata wayewa kamar ba wayewa ba ce kuskure ne wani lokaci a yi uzuri kuskure ne saboda haka an faɗakar macen da mijinta ya rasu kafin ta tare bayan ɗaura aure shin za ta yi ta kaba macen da mijinta ya rasu kafin ta tare bayan ɗaura aure shin za ta yi masa ta kaba idan an riga an ɗaura aure matar ta ce saboda haka idan ya mutu za ta yi masa ta kaba za ta ci gado sai dai sadaki fa sai a bata rabin sadaki wani yace fatawar Ibn Mas'ud bata ci sadaki gaba ɗaya mutum da ba a tare ba sannan ina neman kafin masu neman addu'a ya ce ina neman addu'a za mu tara su sannan Allah ya ƙara malam lafiya amin tambaya ta ita ce naji malam ya karanta suratul kautsar a sallar isha'i ya karanta suratul ikhlas menene fa'idar yin haka kuma ya tsallake sauran surori to da yake ban cika yi ba a kun san akwai sahabin da kullun in yayi sallah duk abin da ya karanta sai kuma ya karanta kul huwallahu ahad ko kun san hadisin ai a sai shi kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wai mu ba mu gane ba in dai zai yi kul huwallahu yana cewa kul surar da ya karanta ba ta isa ba sai ya yi kul huwallahu ahad ko kul huwallahu ahad din ba ta isa ba sai ya hada da waccan surar ko dai ya karanta surar ko kuma ya karanta kul huwallahu ahad amma ya je rinka hada mala sai annabi sallallahu alaihi wasallam kaga adalci sai ce ya kira ki ce me yasa kake haka ya tambaye shi yace sura ce da take ambaton sifar Allah saboda haka ni kuma ina son in karanta ta sai Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa a sanka gare ta ya shigar da kai aljanna sanka gare ta da kake da haka ke karanta ta ya shigar da kai aljanna hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna saboda haka idan mutum ya babu laifi to amma ni randa nayi ai satin da ya wuce ne ko Marwan ne yake wannan tambayar wato na sallar isha kun san a cikin tafanmu na malikiya an ce idan mutum zai yi sallar isha yayi surori waɗanda suke tsaka-tsakan wajen tsawo su ne daga abasa zuwa alam na sharaha su ake so mutum ya karanta a cikin sallar isha amma daga alam na sharaha zuwa ƙasa daga abasa kai zuwa wadduha daga alam na sharaha zuwa ƙasa su ne kisaru suwar da ake karanta a sallar magariba da sallar la'asar to na ga na karanta ina a baina to san malaman malikiya ce to kaga irin limaman zamani sun ba sa bin ma ka'idar littafan littafai sai na tiro da wannan shi to kai dan kar ai haka bar na kara da wata sura kuma yawanci saboda sannan an yi karatu an yi tambayoyi da yawa a jiki da jini na gaji saboda haka yau kuma tsawaita karatu daidai gwargwado sai na karanta inna a tsaina ne to za a ce yau liman kuma yau ya karanta mana inna a tsaina a sallar isha ba sallar magariba ba to sai na kara da kul huwallahu ahad ga kuma wannan falala da ta zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan akwai yan uwa wannan yana neman addu'a Allah ya taimake shi akan wasu al'amura ya ba mu nasara da dukkan sauran masu bukata amin sannan wannan kuma yace a taimaka a taya mu addu'a akan barayi da suke damun mu da sata a gidanmu Allah ya tona musu asiri da gaggawa masu shiriwa ne Allah ya shirye su a shekaran nan sun mana sata ta kusan miliyan ɗaya don Allah ya taimaka mana sun matsa mana sosai da sosai ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare ku ya kare musulmi baki ɗaya Allah ya tsare mu da sharrin maɓarnata Allah ya mayar da sharrin su a kansu Allah ya kare mu ya kare gidajenmu da iyalanmu da ƴaƴanmu da dukiyoyinmu daga sharrin maɓarnata maɓarnatan da suke neman mu da sharri wanda suka shigo garinmu da kuma wanda ma suke cikin garin Allah ya mana maganinsu da masu sake yara da masu jefa bama-bamai da masu kawo barazanar tashin hankali a gida a wuraren ibada da kasuwanni da makarantu da Allah ya maɗaukakin sarki kai muke roƙo da kai mana maganin sharrinsu Allah ka kame hannayensu daga gare mu Allah ka tona asirinsu Allah ya kare mu.